وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanku da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gullaga dake nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na talata yau muna 27 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1444 wanda kuma yake daidai da 18 ga watan hudu miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul hajj a ayata ta 71 wannan shine ranar mu ta karshe a wannan zango ko a wannan shekara insha Allah muna marabtar bakin mu da suka zo daga wurare daban-daban daga nan cikin garin Bauchi na tare da su Sheikh Dr. Zubair Madaki tare da tawagar da suka rago shi haka nan muna tare da cikin manyan malamai da muke tare da su a nan akwai Sheikh Dr. Sheikh Dr. Umar Dokaji daga Gombe shi ma tare da tawagar sa sannan kuma akwai waɗanda suka wakilci gwamnan jiha yake bai samu zuwa ba amma akwai commissioner addinai da yake nan tare da mu a Alhaji Babayo wanda yake wakiltar gwamna haka nan muna tare da wakilin mai martaba sarki Galadiman Bauchi shi ma muna tare da shi a nan akwai bakin mu da suka zo da ƴan uwa daga Kano wanda suka zo daga wasu jihohi ma na nan kurkusa duka muna musu maraba da zuwa muna musu fatan alkhairi yadda suka zo lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya bai da su gida lafiya amin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan tattaki da suka yi cikin mizanin aikin su amin Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu duka da su a cikin ladan amin bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير
الله يجزي ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم suna bautawa wanda ba Allah ba abinda bai saukar musu da wata hujja bai saukar da wata hujja game da shi ba wama laysa lahum bihi ilmu kuma ba su da wani ilimi game da shi wama lil zalimina min nasir Allah ya ce babu wani mai taimako ga azzalimai wannan ayar a jiya mun yi magana a kanta da take nuna cewa babu wani wanda ya cancanci bauta sai Allah subhanahu wataala shi kadai sannan kuma babu wanda ya cancanci a yi wa Allah bauta tare da shi ko a bauta wa Allah saboda shi wa wato kada a bautawa kowa sai Allah, kuma idan za a bautawa Allah kada a bauta mu wani tare da Allah, kada kuma a bautawa Allah domin wani, a bautawa Allah saboda shi kadai ne ya cancanci a bauta masa. Sannan kuma bautar Allah ba za ta yiwu ba ko ta zama karɓaɓɓiya a gurin Allah sai ta zanto bisa ilimi, bisa abinda aka same shi daga Allah subhanahu wataala a littafinsa ko kuma daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnarsa. Shine ma'anar wa ma laysa lahum bihi ilm. Duka wata ibada wacce ta rasa ɗaya daga cikin rukunan nan guda biyu, to wannan ibadar ba za ta zama karɓaɓɓiya ba. Duk wani abin da za a fito da shi da sunan addini amma ya rasa ɗaya daga cikin rukunan nan guda biyu, to wani abin ba zai zama karɓaɓɓe a gurin Allah ba. Ko dai ya zanto ibada ce da ake yi ga Allah subhanahu wataala, amma kuma an haɗa Allah da wani cikin wannan ibadar, Allah ba zai karɓi wannan ibadar ba. Ta zanto ibada ce da aka yi ta domin wanda aka yi don shi, amma ba Allah ba. Allah ba zai karɓe ta ba. Allah baya karɓar ibadar da take da shirka. Shi yasa dole mai bautawa Allah sai ya zanto mai cikakken ikhlasi, sai ya tsantsanta bautarsa ga Allah subhanahu wataala. Duk sanda ya shigar da wata manufa baya ga Allah subhanahu wataala a cikin ibadarsa, to wannan manufar da zai shigar tana iya bata masa wannan ibadar ta shi. Sannan kuma ya zanto ya yi ta ne bisa ilimi. In aka ce bisa ilimi, ana nufin bisa hujja daga Al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To duk wanda ya kauce wa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu, to wannan ya zalunci kansa. In ya yi shirka da Allah subhanahu wataala ya yi babban zalunci. Hakanan in ya shigo da bid'a, wato ya yi wani abin da ba Allah ne ya sa shi ba, ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya hore shi ba, to shi ma a nan ya yi zalunci. To kuma duk wanda ya yi zalunci, to ba shi da wani wanda zai taimaka masa gobe kiyama, ba shi da mataimaki. Saboda haka wanda ya bauta ma wani ba Allah ba, abin da ya bauta masa ba zai taimake shi da komai bara da gobe kiyama. Wannan yana nuna cewa bautar gumaka ko bautar abubuwan da ake bautawa ba Allah ba aikin banza ne. Domin waɗanda suke bauta musu suna yi ne bisa tsammanin cewa za su taimake su ranar gobe kiyama, to Allah ya ce ba za su taimaka musu ba. Domin abinda suka yi shirka ne da Allah, zalunci ne. Wa ma lizzalimina min nasir. Waɗanda suke azzalimai kuma ba su da masu taimakon su ranar gobe kiyama. Shi yasa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah cikin ɗaya daga cikin ƙa'idojinsa yake cewa waddinul ladina zala bihi alwahyi. Addinin da ya sauka da wahayi, addinin da wahayi ne ya saukar da shi, wato Al-Qur'ani ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa addinin da zai shara'a Allahu azza wa jalla. To wannan shi ne addinin da Allah ya shara'anta. Wa ahlul dalali yattabi'una dinan laysa muwafiqan li shar'il munazzal. Amma batattu kullun suna bin addinin da bai yi daidai da shari'ar da Allah ya saukar ba. Duk wanda zai bi wata shari'a ko wani tsari wanda ya saba wa abin da Allah ya saukar, to wannan bata ne. Ya ce wala lahum bihi ilm, kuma ba su da wani ilimi dangane da wannan abin da suke yi da sunan bauta. Wato da za a ce da su a ina Allah ya ce ya yi wannan abu, ko a ina manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummarsa, ba zai iya nuna maka ba. Ya ce bal yattabi'una ahwa'ahum wa ma yazuqunahu wa yajidunahu fi anfusihim. Abinda kawai suke bi shi ne suna bin soye-soyen zukatansu da abinda kawai suka ji ya musu daɗi a rai. Mutum in ya ji abu ya masa daɗi, ya masa daidai a zuciyarsa, shi kenan sai mai da shi addini, shi kenan sai ya riƙa kiran mutane ko ya riƙa bautar Allah a kansa. Ya ce bi ghairi shar'in wala ilmi, ba tare da shari'a ko ilimi sun tabbatar da abin ba. Ya ce wani haza kana shuyukhu ahli al-ma'rifa, shi yasa za ka shehunai masana Allah, yana nufin masu bautar Allah na farko, irin su Sahal ibn Ibrahim al-Tusturi, irin su Muhammad ibn Junayd da yake ce masa Sayyidu Ta'ifa, irin su Al-Fadl ibn Iyad, irin su ɗansa Ali ibn Al-Fadl ibn Iyad da sauran masu bautar Allah na farko mafarkon, da irin su Abu Sulaiman al-Darani, su ne yake kira shuyukhul ma'rifa. Ya ce to waɗannan za ka samu a cikin maganganunsu, yusuna bittiba'i shar'i wal ilmi, wasiya suke yi da cewa a bi shari'a, a yi aiki da ilimi. Wato kada kawai wani ya zo ya raɗa kansa shi ne mai ɗora mutane a kan abin da ya ga dama da sunan bautar Allah, ya riƙa ba su abubuwan da ya ga dama da sunan falala da sunan muridi. To wannan masu bautar Allah na farko, waɗanda suka tsarkake zukatansu, ba a san su da wannan ba. su abinda aka san su shine wasiya da jan hankalin mabiyan su akan cewa su auna komai da littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa yazmuna ahlul ibadat alladhina la yattabi'una ash-shar'a wal ihsan zaka samu a maganganun su ko yaushe suna sukan masu bautar Allah amma ba bisa doren shari'a da ilimi ba suna bautar Allah ne da molanka da abinda kawai zuciyarsu ta riya musu tun kawai da ya shaki iska sai kirkiro wani abu shikenan sai dora mutane akan sa da sunan bautar Allah kuma sai kaga shikenan wasu wawaye sun bi shi akan haka a bisa tsammanin su cewa za su samu yardar Allah a ƙarƙashin wannan abu to shine malam ya ce wannan aya abinda take koya mana kenan cewa duk abinda za mu yi na bautar Allah mu yi shi dan Allah subhanahu wataala shi kadai mu yi shi ga Allah shi kadai sannan kuma ya zanto mun yi shi akan ilimi in aka ce akan ilimi shi ne akan littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru al-munkar wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan ana karanta musu ayoyin mu bayyanannu ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru al-munkar to zaka rika ganin wato zaka rika ganin bacin rai zaka rika ganin bacin rai a fuskokin waɗanda suka kafirta yakaduna yasuduna bil ladina yatluna alaihim ayatina suna kusa da su auka ma waɗanda suke karanta musu ayoyin ƙuri ka ce afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikum yanzu bana ba ku labarin abin da yafi wannan muni ba annaru wa'adaha Allahu alladhina kafaru ita ce wuta da Allah ya yi alkawarin ta ga waɗanda suka kafirta wa bi'sa al-masir tir da wannan makoma anan ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya faɗi cewa waɗanda suka kaucewa hanyar Allah da kafirai da ire-irensu sun kasance suna bauta ma wani Allah da sunan bauta ko kuma suna bauta ma wani Allah ba tare da wata hujja ba to kuma baya ga wannan yayin da za a samu mai faɗa musu gaskiya ya fito yana faɗa musu gaskiya to za ka ga alamar ɓacin rai a fuskarsu ba sa iya juri a karanta musu ayoyin Allah shi ne Allah subhanahu wataala yake ambatar cewa yake nuna cewa ba su yarda da ayoyin Allah ba duk da kasancewar ayoyin Allah ɗin nan a bayyane suke ƙarara babu wani abu a cikinsu wanda yake da wuyar fahimta Allah ya yi bayanin ayoyinsa a fili wanda ayoyi ne duk wanda za a karantawa zai fahimci abin da ake gaya masa babu wani nuku-nuku a ciki babu wani zaurance a ciki magana cewa take wato a kan turba totar ɗar aka ta fito garau babu abin da ba za a gane a cikinta ba amma ba sa son su ji wannan cewa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan ana karanta musu ayoyinmu ana nufin ayoyin alqur'ani bayyinatin alhalin ayoyin nan bayyanannu ne ayoyin nan wato suna bayanin abu a fili ƙarara suna bayyana tauhidin Allah subhanahu wataala suna bayyana gaskiyar annabtar annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da za su ji ana musu bayanin ayoyin Allah cewa ga abinda Allah ya ce a bauta masa shi kadai kada a bauta ma wani ba shi ba su ji ana maganar cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine gaskiya shine shari'a a kansa za a bauta wa Allah su ji ana faɗar wannan ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru al-munkar to zaka gane wato ɓacin rai a fuskokin waɗanda suka kafirta to ba sa son su ji ana karanta ayoyin Allah ba sa son su ji ana karanta musu tauhidi ba sa son su ji ana karanta musu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa son su ji ana ce musu ga addinin gaskiya ga addinin Allah da zarar aka fara karanta wannan to zaka ga alamun bacin rai da fushi wato a cikin abinda ya cika zuciyarsu ya cika fuskarsu wato abinda yake cikin zuciyarsu na kiyayya ba zai iya buya ba sai ya bayyana a fuskarsu wanda kuma wannan ita ce ɗabi'a ta duk wani wanda baya son gaskiya kamar yadda ɗabi'ar mai son gaskiya take wanda yake son gaskiya yayin da ake garanta masa ayoyin Allah to zaka ga alamar tsoron Allah kuma a fuskarsa zaka ga alamar ya kaɗu zaka ga alamar ya wato ya tsorata kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidhu min al-dhahab ma'arafu min al-haq haka ne yake cewa innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun seorang kaum mukminin harpun lin ga yanda zasu da karanta alqur'ani to in abin garan da zuciya su ba za su iya jurewa ba sai ka gani a fuskar su kaga idanun su yana fitar da hawaye suna ta kuka saboda tsoron Allah saboda gaskiyar da suka ji ana faɗa a cikin alqur'ani wannan alqur'ani ya sa su dinga wato ƙara jin wani imani yana ƙara shiga zuciyar su to haka nan wanda shi kuma ba gaskiya yake so ba shi kuma yanda za a rika karanta masa gaskiya ana karanta masa hujja to kuma a lokacin za a ga ransa yana ta ƙara ɓaci za a ga yana ta ƙara wato shan kunu yana ƙara murtukewa alamun ɓacin rai yana ta ƙara bayyana a fuskarsa ba zai iya haƙuri ya danna abin ba Allah ce ya kado ne ya sukuna bil ladina yatluna alaihim ayatina kamar sa auka ma waɗanda suke karanta musu ayoyin wato saboda ɓacin rai da fushi yayin da ake karanta alqur'ani kamar ainihin sa aukawa masu karanta musu alqur'ani da wato sa auka musu da duka ko da zagi ko da munanan maganganu saboda kasa duriya da suke yi na su ci karatun alqur'ani kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce kabura ala al-mushrikeena ma tad'uuhum ilayhi abin da kake karantawa wato mushrikai kake kiran su zuwa gare shi ya musu girma ba za su iya jurewa ba ce laqad ji'naakum bil haqq walakin aktharakum lil haqq karihun mun zo muku da gaskiya amma yawancin ku ba ku san gaskiya kuna nuna kiyayya ga gaskiya anan alladheena yatluuna alaihim ayatina da Allah ya ce ya kado da su ne bil ladheena yatluuna alaihim ayatina wasu karantawa kafirai ayoyin Allah ko dai ana nufi shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da zai tsaya a cikin su yana wa'azi yana karanto ayoyin Allah da aka saukar masa kai ka ce za su auka masa da duka ko da baƙaƙen maganganu saboda haka anan an ambaci jami'i amma ana nufin mutum ɗaya yatluuna alaihim ayatina ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan usulubi ne sananne a cikin larabci itlaqul jam'i ala alwahid ayi amfani da jama'a amma ana nufin ɗaya kamar yadda Allah ya ce wa qala wa qauman nuhin lamma kadzabur rusula aghraqnahum wa qauman nuhin da ko mutanen annabi nuhu lamma kadzabur rusula yayin da suka ƙaryata manzanni ana nufin yayin da suka ƙaryata manzan Allah nuhu alaihi salam shi ba za mu tambaye shi cewa wani ya matsa masa ba dai ya fi ƙarfin a matsa masa ba za mu ce wani ya turo shi ba tsoron wani ya sa ba za mu faɗa haka ba mun san abin da yake karantawa ne yake ji ya gamsu da abin saboda haka ya zo ya bayyana kalmar shahada a gaban mu dan uwa za a fi zaka shiga musulunci so a musulunci ne kamar yadda watakila na san ka karanta tunda kai mai karatu ne yana nufin bautar Allah shi kadai mu a addinin musulunci ba a yadda abota wa kowa ba sai Allah ba abun bauta da gaskiya sai Allah sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo na karshe da Allah subhanahu wataala ya aiko da sakon karshe daga shi babu wani annabi da za a saki ya zo da dukkan abin da annabawa suka zo da shi ya gaskata dukkan annabawan da suka gabace su har daga cikin annabawa na ƙarshe su ne annabi Musa annabi Isa alaihi salam sauran annabawa da Allah ya aiko dukkansu ya zo da abin da yake tabbatar da abin da suka zo da shi saboda ka musulunci shine yarda da kadaita Allah shi kadai da bauta da kuma yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne haka da dukkan annabawa da manzanni da suka wuce dukkan su manzannin Allah ne kai da wannan to alhamdulillah so zan faɗi kalmar shahada inda faɗa sai to mai ta daga nan ka zama kamar kowa kamar kowa da musu ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu أن محمدا رسول الله. Shikenan ka zama musulmi yau kamar kowa. Kamar bambanci da wanda ya dace kuma aka haife shi a musulunci da wanda iyayensa da kakanninsa duk musulmi ne da wanda ya shiga yau bambancin su kawai shine wanda ya fi karbuwa ya fi tsoron Allah. Babu bambanci dan mutum ya dace a cikin musulunci da wanda ya shigo yanzu. Kuma muna fatan yadda kuka yi matakin rawaran ko fasto. Yawwa, wanda ya kai wannan mataki muna fatan ka zama babban limami. Addinin musulunci kuma ka zanto mai tasiri kwarai da gaske wajen da'awa zuwa ga addinin musulunci, ‘yan uwanka da sauran abokanka waɗanda ba su gaya da kwarin ka ganar da su ma zama musulmi kamar ka domin a guje tare a tsira tare. Za ka je ka yi wanka sannan ka karike bakinka har zuwa faɗuwar rana. Ya suna ne? Usman. Sai shi kuma wanda ya taimaki addinin musulunci da dukiyarsa da ƙarfinsa da iliminsa da addininsa. Muna fatan za ka koyi da mai wannan suna ka zanto cikin waɗanda za su yi tasiri, kuma Ubangiji subhanahu wataala ya hore maka abinda za ka ciyar domin Allah. Allah ya ba mu sabati mu da kai gaba ɗaya. Malam yake cewa duka khulafa ɗinnan mun same su, akwai wanda ya musulunta sunan shi Abubakar, akwai wanda ya musulunta sunan shi Umar, akwai wanda ya musulunta sunan shi Aliyu, ga kuma Usman sun samu alifofi hudu sun tabbata. Malam Allah subhanahu wataala ya ce kaduna yasquna bil ladina yatluna alaihim ayatina, suna kusa su ɗauka ma waɗanda suke karanta musu ayoyinmu. Muka ce malaman tafsiri wasu sun ce wannan jam'i da aka yi na cewa masu karanta musu ayoyinmu ana nufin Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma a larabci akan yi amfani da jam'i ana nufin mutum ɗaya. Sannan wasu daga cikin malaman tafsiri kuma suka ce a nan ana nufin Annabi sallallahu alaihi wasallama da muminai waɗanda za su riƙa karantawa masu wato mabarnata ayoyin Allah, su kuma suna jin bacin rai da wannan ayoyin Allah da ake karanta musu, har ma suna dab da su kai musu farmaki ko su gaya musu baƙaƙen maganganu. Malamai suka ce wannan aya tana nuna cewa ahlul batili waɗanda suke masu bin ƙarya mabarnata har kullum ƙirjinsu yana ƙunci yayin da suke jin ana karanta ana faɗar gaskiya, ba sa so, ba sa jin daɗin faɗarta. Sheikh Muhammad Ali Ash-Shawkani a cikin tafsirin sa Fathul Qadir yake cewa wa hakaza tara ahla al-bid'i mudilla idza sami'a al-wahid minhum ma yatluhu al-'alim 'alayhim min ayati Allah min ayati al-kitab al-'aziz aw min as-sunnah as-sahiha mukhalifan lima taqaddahu min al-batil wadh-dhalalah. Ash-Shawkani yake cewa kamar haka ne zaka ga masu bin bid'o'i na bata, idan ɗaya daga cikinsu ya ji abinda wani malami zai zo yana karanta masa na ayoyin Allah na littafin Allah mai girma ko daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sahihiya wacce ta saba wa aqidarsa, ta saba wa ƙaryar da yake kai ko ɓarnar da yake kai, ya ce ra'aita fi wajhihi min al-munkari, za ka ga alamar ɓacin rai a fuskarsa, za ka ga fuskarsa ta wato ta turbine, baya jin daɗin abin da ya ji ana karantawa. Ma law tamakkana min an yasduwa bi dhalika ala al-alim da fa'ala bihi ma yaf'aluhu bil mushrikina, da a ce yana da iko ma lokacin da mai wa'azi yake wa'azin ko mai karantarwa yake karantarwa zai iya auka masa da duka, amma saboda ba yadda ya iya haka zai tsaya ya yi ta nuna ɓacin ransa a fuska. Shaukani yake cewa wa qad ra'ayna wa sami'na min ahli al-bid'i ma la yahiqu bihi al-wasf. Shaukani wanda ya rayu a Yemen kuma ya tashi a cikin mabiya aqidar Zaydiya, wani bangare ne na Shi'a, yace mu mun ga mun kuma ji abinda ma yafi karfin mu wasafta irin wannan saboda shi ya karkata zuwa ga sunna ya rubuta sunna ya bar aqidar da ya tashi a cikin ta ta aqidar Shi'a Zaidiyya kuma ya karkata har ila yau zuwa ga fahimtar addini daga sunnar Annabi sallallahu alaihi daga alqur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam tsantsa ba tare da gaulayi ba to wannan ya hada shi gingimu sosai da mutanen lokacin sa da haka yace mun ga irin wannan daga yan bid'a yayin da zamu zo muna karanta musu gaskiya muna fadar fadaran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama muna tsawatarwa akan kushewa wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama to muna gabace rai daga wajen su yace to wallahu nasirul haqqi wa mudhhirud din Allah kuwa a koyaushe mai taimakon gaskiya ne kuma sai ya bayyana addinin sa karara wadahidul batil kuma sai ya rubu yayi rubu da ƙarya wadadul bid'i ya daga da bid'o'i wa hafizul mutakallimin bima akhadahu alayhi kuma sai ya tsare masu fitowa su fadi su cika alkawarin da Allah subhanahu wataala yayi da su da cewa su bayyana abin da suka sani na gaskiya almubayyinina linnasi ma nuzila ilayhim wadanda suke wa mutane bayanin gaskiyar da Allah subhanahu wataala ya saukar musu sannan Allah ya ce kul afa unabbiukum bi sharrin min zalikum kace yanzu bana ba ku labarin abin da yafi wannan muni ba abin da yafi wannan muni wato ko dai abin da kuke ganin shi yayi muku muni shi ne alqur'ani da yake karanta muku ranku yana baci to ku bari in gaya muku abin da yafi shi muni kuna daukan alqur'ani wani abu muna ne da yake sa ranku ya baci to zan gaya muku akwai wata wuta tana nan da Allah ya alkawarinta ya tanade ta dai ga waɗanda suka kafirta tsir da wannan makoma ko kuma zan gaya muku abin da yafi wannan muni wato abin da yafi wannan bacin ran da kuke nunawa shine wutar da Allah subhanahu wataala ya tanada da zai shigar da ku kafirai ko kuma in gaya muku abin da yafi wannan muni wannan kokarin aukawa masu faɗa muku gaskiya da kuke yi to abin da yafi wannan shine wutar da Allah subhanahu wataala ya tanada ranar gobe kiyama malamai duk sun faɗi kowane ɗaya daga cikin wannan tafsiri na cewa wannan zalikun din zai iya komawa ko ismul ishara ne zai koma zuwa ga alqur'ani shi ne tafsirin da alwa'ab alhasan alwahidi da albagawi da alrasani qurtubi ibn ashur da haka suka fassara ayar wasu kuma suka tafi akan cewa ana nufin wato su masu karanta musu alqur'ani bayan da kuna jin haushin waɗanda da suke karanta muku alqur'ani ba to ku bari in gaya muku abin da yafi wannan shine wutar da Allah ya tanadar mu wannan shine tafsirin Ibn Jarir al-Tabari wasu kuma suka ce a ana nufin as-sadu din wannan kokarin ku aukawa mutanen kirki da kuke yi ku bari in gaya muku abin da yafi wannan ma ciwo shine wutar da Allah subhanahu wataala ya tanada domin ku a ranar gobe kiyama wannan shine tafsirin al-Biqai a cikin littafin Nazmud-Durar Allah ya ce wa bi'sal masir tir da wannan makoma idan ta zanto ita ce wuta babu shakka makoma ta mu nan inna sa'at mustaqarra wa muqama lalle wannan matabbata da wannan mazauni yayi muni kwarai da gaske Allah ya ci gaba da cewa
ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب
Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane duriba masalu fastami'u la an ba da wani misali sai ku saurare shi innal ladina tad'una min dunillahi lalle wadannan da kuke bautawa ba Allah ba lan yakhluqu dhubaba ba za su iya halittar koda guda ba wala wujta ba'uda koda ko za su yi tarin dangi wa in yaslubhum dhubabu shay'an idan kudan nan ya wabce musu wani abu la yastanqizuhu minhu ba za su iya kwato shi daga wajensa ba da'ufa at-talib wal matlub da mai nema da wanda ake nema duka sun yi rauni الذي ما قدر الله ما قدر الله حق قدره
ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز
الله جي بسكير وما الله يدي تشنشن تاكير وما شبا للي الله مي كارفين يقوم أغاقر بادو وانا آية إذا كنت أنسى تفسير تينا لدنس بايبا قوم أغاقر بادو إما دا ستغول لكم سنة تزرع إيهو wannan aya kamar yadda muka gani misali ne ubangiji subhanahu wataala ya bayar kuma ya kira mutane wannan ya ayyuhan nas ko dai yana kira ne ku shirkai wadanda suke bautar wani ba Allah ba su ake nufi da ya ayyuhan nas ibnu ashur yana cewa sunubin alqur'ani ne wannan to sanda za a kirawo mushrikai aka ce da su ya ayyuhan nas idan mu'mine za a kira a ce ya ayyuhal ladina amanu idan kuma ahlul kitabi ne za a kira ce ya ahlul kitabi yahudu da nasara saboda haka a wajen a fahimtar sa ya ayyuhan nas ana nufin ya ku mushrikai ko da ko kuma ana nufin mushrikai da wannan kiran amma misali ne da aka ce kowa da kowa ya zo ya saurara saboda haka da mushrikin da wanda ba mushrikin ba kowa ya saurari wannan misali da ubangiji subhanahu wataala ya kirawo mushrikai don su saurare shi kuma ubangiji subhanahu wataala ya bada wannan misali ne don ya kusantowa da hankula irin mauta da rashin hankali da rashin tunani rashin hangen nesa na masu bauta ma wani ba Allah ba rike shi suna san cewa zai taimaka musu ranar gobe kiyama ko abinda suke yi na bautarsa zai amfane su ko a nan duniya ko a lahira Allah ya bada wannan misali ya bada misali ne ga abubuwan da suke bautawa duriba masalun Allah ya bada misali na waɗannan abubuwan da kuke bautawa ba Allah ba to ku saurari wannan misali ku kasa kunne ku bada hankalinku ku yi tadabburi a cikin abin da kuke ji domin sauraron kadai ba shi ake bukata ba ana bukatar sauraro ne tare da tadabburi domin idan to an saurara ba tare da tadabburi ba to wannan sauraron ba zai yi amfani ba Allah ce waɗannan da kuke kira ba Allah ba lan yakhluqu dhubaban ba'is isassu halicci koda guda ba koda guda wai la wujta ma'ula koda su tare dangi koda duka ababan da kuke bautawa daga cikin mutane da aljanu da waɗanda kuke bautawa waɗannan sassaƙe duk da kuke bautawa za a tattara su guda su taimaka wa junan su kowa ya kawo wata gudunmawa akan cewa su halicci wata halitta da take kamar guda Allah ce ba za su iya halittarsa ba ce duka wani abun bauta da ake bautawa ba Allah ba su taru a guri guda a fili guda kowa ya waje wato ya baje wato kwakwalwarsa da kokarinsa da kwarewarsa da kwanjinsa da karfinsa ya kawo ya takarkare ya kura a daka ya kawo abin da zai iya kawowa to da za su yi haka Allah ce za su tashi a banza za su iya halittar koda guda ba walladheena yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wahum yukhlaqun wannan da kuke bautawa ba Allah ba ba za su iya halittar kowane irin abu ba sai dai su a kirkira su ya zo a cikin sahihaini hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yana cewa wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharratan aw liyakhluqu habatan aw shayira wane ne azzalimi kamar wanda zai ce yana zai yi rika kwaikwayon halittata zai ce zai kwaikwayi irin halittata to in sun isa falyakhluqu dharra asalin dharra ana nufin dan turuwa shine dharra shine mafi karancin abinda larabawa suke misali da shi a kankanta wato jaririn dan turuwa ta tananta turuwa take bare kuma jaririnta ba da ga a cikin mu na akwai wanda ta baga jaririn turuwa wato garin je turuwa ta ga jaririn nan tana shayar da shi ba wato dai to larabawa suna amfani da misali sigarun nam shine zarra to Allah ya wadanta da cikin su halicci kamar jinjirin turuwa in sun isa aure ya hulu ko habbatan aw shay'a ko wata kwaya wanda da ake shukawa ta gero ko ta dawa ko ta masara ko ta alkama su kirkire ta mana babu wanda yake yi wannan saboda halitta aikin Allah ne shi kada yake batta da wannan babu wanda ya taba da'awar cewa shi yana yin halitta duk rashin kunyar wanda zai yi wa Allah rashin kunya bai taba da'awar cewa ya yi halitta ba dan abu ne bi sauki a ce to kai halittar magani a ga musa mafi kaskancin abu Allah ce wa in yasluhum zubabu shay'an la yastanqidhuhu min idan da kuda zai wabce musu wani abu zai wabce musu wani abu anan ba ce zai dauka ba a'a zai wabce ya kwace ba tare da suna so ba kamar irin turare da ake zuwa ana yayyafawa gumaka ana yayyafa musu wata turare ko wata hoda ko kuma wasu sakarkaru da suke aje abinci aje kayan marmari a gaban gunki aljanin da suke tare da gurin su cinye ko gardin da aka aje yana gadin da cinye suka dawo su yi ta murna cewa an karbi abincinsu an ci to da a ce koda zai zo ya fada kan wannan abincin ko kan wannan turaren ya danya duk wani abu ya gudu ba su isa su kamo gudan nan su kwaci abin da yake gurin sa ba ba za su je dawo da abin ba dan yasan da zo ba za su iya ba duk da cewa guda din da ba wani abu ne dan kana dan taba shi shikenan zai fadi kana dan bige shi shikenan zai fadi ya mutu ba wani daraja ce da shi ba wani karfi ne wani karfa ne sauro ma ya fi shi karfi amma duk da haka duk da raunin sa duk da kaskancin sa ba za su iya kwatar abin da ya kwata daga wajen su ba da ufat talib wal matlub kaga mai nema da wanda ake nema duka sun yi rauni su waɗannan allolin da ake bautawa ba Allah ba ba za su iya kwato waɗannan abu da yake hannun kuda ba shi ma kudan bai duk da raunin sa ba za su iya kwatowa ba in ya zama at-talib ana nufin su goma kan al-matlub shi kuma kudan dukkanin su sun yi rauni ko kuma at-talib shi ne al-abid mai bautar goma kan da shi al-matlub su ne goma kan da ake bautawa duk sun zanto masu rauni ba wani wanda zai iya tsinana ma wani abu to wannan shine gundarin misalin da Allah subhanahu wataala yayi fashin bakin sa sai Allah ya ga mu shekara mai zuwa insha Allah bin da kuka fara na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada bin da kuka yi na kuskure ubangiji subhanahu wataala ya yafe mana muna riwa Allah subhanahu wataala godiya sani bi ni'matihi tatimmu salihat wanda da ikon sa ne da kudrar sa da iyawar sa da rahama sai ba mu dama har ku sake samu wannan dama ta muhallu a wannan guri a wannan shekara a wannan wata mai albarka a wannan masallaci mai albarka domin mai waɗannan kwanaki muna fassara alqur'ani mai girma muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya mara iyaka akan wannan muna kuma fatan ubangiji subhanahu wataala ya ƙara ba mu dama cikakkiyar lafiya domin sake samun zuwa mu zauna a wannan guri domin ci gaba da tafsirin wannan ayoyi na alqur'ani Allah subhanahu wataala ya sa abinda muke karantawa muke ji na fadar Allah subhanahu wataala da manzansa ya zanto mana sanadiyar tsira rayuwar duniya da ta lahira Allah subhanahu wataala ya sa alqur'ani ya zanto wanda zai cece mu ranar gobe kiyama bayan godiya ga Allah subhanahu wataala kuma dole ne mu gode wa waɗanda suka yi ruwa da tsaki wajen ganin cewa wannan tafsiri ya samu ruwa a wannan shekara kuma ya kasance har an zo ƙarshen sa a wannan rana muna godiya ga jama'atu izaratul bid'a wa iqamatus sunna ta nan jihar Bauchi ta nan local government na nan Bauchi da kuma ta jihar Bauchi karkashin jagorancin barista Garba Hassan da shine shugaban kungiyar na izala da kuma jagorancin babban limamin wannan masallaci Sheikh Ibrahim Idris wanda shine shugaban wato izala na wannan local government ta Bauchi da kuma shugaban kwamitin tafsiri shine Alhaji Ahmad Ilyas Sardaunan Misau wanda tare da ɗan kwamitin sa da sauran waɗanda suka taimaka aka samu wannan tafsiri yayi bayan taimakon Ubangiji subhanahu wataala muna yi musu fatan alkhairi wannan kokari da suke ta yi ba gajiyawa Allah subhanahu wataala ya sa musu a cikin mizanin su kamar yadda muke miƙa godiya ga jama'atu izaratul bid'a wa iqamatus sunna ta kasa baki ɗaya waɗanda suke ganin wato suke tsayawa su ga cewa a ko'ina a cikin faɗin ƙasar nan a irin wannan wata mai alfarma an gudanar da irin waɗannan darussa na alƙur'ani a masallatai a garuruwa daban-daban suke tura malamai suke kuma tsayawa su ga cewa hakan ta tabbata muna yin addu'a Allah subhanahu wataala ya saka wa jagororin wannan kungiya da alkhairi da Allah subhanahu wataala ya sa musu wannan ayyuka da suke cikin mizaninsu na lada. Kamar yanda ba za mu gushe ba, muna godiya ga gwamnatin wannan jiha ta Bauchi wanda a koyaushe suke taimakawa wajen ganin irin wannan tafsiri an yi shi lafiya, an gama lafiya, kuma dukkan wasu abubuwa da za a bukata na ganin cewa tafsirin ya yi nasara, suna taimakawa da wannan. Muna godiya ga wannan gwamnati, muna tare da ainihin wakilin gwamna wanda ya saba zuwa rufe taro kasancewar baya gari, ya turo mana wakilin sa, shi ne kwamishinan addinai Honorable Umar Babayo, wanda muna tare da shi a yanzu. Muna musu godiya, Allah subhanahu wataala ya musu jagoranci, Allah subhanahu wataala ya shige musu gaba, wanda ya dafa musu a cikin wannan nauyi da Allah subhanahu wataala ya dora musu. Allah subhanahu wataala ya ba su ikon sauke wannan nauyi lafiya, su gama lafiya, su haɗu da Allah subhanahu wataala lafiya, abinda ya fi ƙarfinsu Allah ya iya musu. Sannan kuma har wa yau muna godiya ga masarautar Bauchi, wanda a kullum wannan masarauta suna tare da mu, suna nuna mana ƙauna, suna ba mu shawarwari masu kyau. A yanzu haka muna tare da wakilin mai girma, abin da mai martaba sarki, shi ne ainihin Galadiman Bauchi, wanda muke tare da shi a Alhaji Sayyid Jawo, yana tare da mu a yanzu, kuma daman can yana daga cikin waɗanda suke halartar wannan guri domin sauraron tafsiri. Sai mai martaba ya ba shi umarnin cewa ya wakilce shi don halartar wannan rana, domin a samu halartar rufe wannan tafsiri. Muna musu godiya, muna musu fatan alkhairi, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ma wannan masarauta daraja, Allah ya ɗaukaka ta, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa martaba lafiya da tsawon rai, Allah subhanahu wa ta'ala ya masa jagoranci. Kamar yadda dai har ila yau ba za mu manta da dukkan jami'an tsaro ba, waɗanda suke taimakawa wajen ganin cewa an yi irin waɗannan tarurruka lafiya, an gama lafiya, saboda cewa sun ga an tsare rayukan mutane da ababen hawansu, ba a samu wani abu na tarnaƙi ko na tashin hankali ba, tun daga 'yan sanda da hukumar DSS ta barin kaya da civil defense da sauran hukumomin tsaro da kuma hukumomi na wato kare hatsarurra da suke ayyukansu a kullum, ganin cewa irin waɗannan tarurruka da ake a ko'ina an yi an gama lafiya. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya taya su ayyukan da suke yi. Kamar yadda ba za mu manta da 'yan agajinmu ba, 'yan agajin kungiya ta Jama'atu Izaratul Bida wa Iqamatus Sunna da sauran 'yan agaji da suke taya su ayyuka irin waɗannan, a kullum suna tare da mutane wajen ƙoƙarin an sai daidaita ababen hawa da ba su hanya da kyakkyawar da cunkoso da ayyuka da iri-iri na su ga cewa an yi taro irin wannan an gama lafiya. Muna musu addu'a da shugabanninsu duka, Allah subhanahu wataala ya sa musu a mizani, Ubangiji ya yi musu kyakkyawan jagoranci. Kamar yadda ba za mu manta da mai masaukinmu ba, duk shekara na Umaru Yami wanda muke sauka a gidansa, kuma yake tarerai da baƙin da suke zuwa kullum da su da zuwa kwamitin wannan tafsiri. Muna masa addu'a, Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi, ya ƙara masa tsawarai, Ubangiji subhanahu wataala ya masa jagoranci. Sannan muna godiya har ila yau ga kafofin watsa labarai, tun daga talabijin, rediyo da waɗannan kafofin watsa labarai na zamani suke yaɗa waɗannan karatuttuka ko'ina. Duk shekara ana samun ci gaba wajen ƙara samun yaɗuwar waɗannan karatuttuka a wurare da jihohi daban-daban. Da farko muna godiya kuma muna addu'a ga wanda shi ne farkon wanda ya fara sa irin karatuttuka a wajenmu a gidan rediyo, wanda tafsiri da muke yi. Muna masa godiya, shi kadai ya fara, daga baya abubuwan suka yi ta ci gaba. Wanda dama wannan shi ne sunnar Allah a cikin kyakkyawan aiki. Duk sanda kyakkyawan aiki ya zanto karɓaɓɓe a gurin Allah, to hayayyafa yake yi, za ka ga yana ta ƙara haɓaka. Muna fatan dukkan wani wanda ya koyi da irin aikinsa, Allah zai ba shi ladan wannan, ba tare da ya rage masa ladansa ba. Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara masa tsawon rai mai amfani, Allah ya albarkaci zuriyarsa. A Kano bana kusan gidajen rediyo 15 da talabijin suka sa wannan karatu. An yi babban sa'a, bana Bauchi ta zo ta biyu, domin an samu kafofin watsa labarai a jihar Bauchi guda 9 wanda suke yaɗa wannan. Sannan kuma Niger Republic, ƙasar Niger su kuma suka zo na uku, kuma suna da kafofin watsa labarai guda shida da suke ainihin watsa wannan karatu, sannan sauran kuma wurare da ake sa a cikin wasu jihohi na nan arewacin Najeriya. Za mu yi godiya ga dukkan waɗanda suka ɗauki nauyin saka waɗannan karatuttuka a kafofin watsa labarai da su kansu kafofin da suka ba mu wannan dama aka sa karatuttuka a cikinsu. Wasu kafofin ma da kansu su suka ɗauki nauyin sanya wannan karatun ba tare ma da sun nemi tallafin kowa ba, kamar uwa maba da mama ko mu ce kaka ma Sunna TV. Sunna TV ƙarƙashin jagorancin Dr. Ibrahim Umar da Sina, wanda duk shekara a wannan tasirin yana na gaba-gaba da ake sawa a cikin wannan jiha, a cikin wannan kafa ta Sunna TV, kuma kowace shekara ana samun ci gaba fiye da yadda yake a shekarar ta gabata. Yanzu bana daga zarar an yi tafsirin a nan take za su tura shi, kuma a ranar za a gan shi. Haka aka samu a wannan abin din. Haka nan muna godiya ga Shenzhen Global Company wanda suka ɗauki nauyin sa wannan karatu a Africa TV. Haka nan kuma Albani TV su ma sun saka, kuma gidan talabijin na Albani su suka ɗauki nauyi. Akwai NTA Kano wanda shi Shenzhen Global Company su da suka ɗauki nauyin sawa. Haka nan akwai Aminci FM Kano wanda su ma Alhaji Kabiru su gungun da kuma Sautul Haq su suka ɗauki nauyin sawa. Haka nan akwai Garanti FM a Kano wanda TM Yolam Charitable Foundation su suka ɗauki nauyin sawa. Haka nan akwai Rahama Radio da kuma Pyramid FM Kano da kuma Aminci FM Kano da Premier da Aminci FM Kano, wanda wannan duka kwamitin Sautul Haq su suka ɗauki nauyin sawa a waɗannan kafofin watsa labarai. Haka nan akwai Premier FM Kano da kuma Jalla FM Kano, wanda Sufaye Investment su suka ɗauki nauyin sa karatu a nan. Haka nan akwai Express FM Kano wanda Dr. Alhaji Dallami Hayyo chairman na Subeb ta Kano su shi ya ɗauki nauyin wannan sawa. Haka nan akwai Yes Radio Kano wanda kwamitin Sautul Haq su suka ɗauki nauyi. Akwai Garanti FM Kano wanda Shenzhen Global Company, wanda Shenzhen Global Company sun ɗauki nauyin sa karatuttuka a gurare daban-daban, kuma ba ma a azumi ba suna ci gaba da taimaka ma Sautul Haq wajen ganin an yaɗa karatuttuka a ko'ina a cikin ƙauyuka. Allah ya saka musu alkhairi a abubuwan da shugabanninsu suke yi. Ubangiji subhanahu wataala ya wuce musu gaba, ya musu jagoranci. Haka nan akwai Premier FM Kano wanda wani bawan Allah ya ɗau nauyi. Akwai Vision FM Kano wanda hukumar gidan rediyon da kanta su suka ɗauki nauyi. Allah ya saka musu alkhairi. Akwai Globe FM ta Bauchi wanda Alhaji Balawinci shi ya ɗauki nauyi. Akwai Ata Bauchi wanda Alhaji Shehu Buba, wato sabon sanata mai jiran gado, ya ɗauki nauyi. Akwai kuma BRC FM Gamawa wanda Dr. Sheikh Ibrahim Bisina shi ya ɗauki nauyi da duba. Bayan nauyin Sunna TV kuma ya gangaro nauyin duba. Allah ya saka da alkhairi. Akwai BRC FM Toro wanda Alhaji Shehu Buba sanata. Haka nan akwai BRC FM Alkaleri wanda shi ma Alhaji sanata Shehu Buba shi ya ɗauki nauyin sa. Sannan akwai BRC FM Toro wanda iyalan Alhaji Adamu Garkuwa suka ɗauki nauyin wannan. Haka nan akwai BRC FM Jama'ari wanda Alhaji Ismaila Bagaji da Nejin Jama'ari ya ɗauki nauyi. Akwai BRC FM ta Jama'ari wanda Alhaji Musa Tukur ya ɗauki nauyi. Akwai Andaza da Alhaji Abdulkadir Isawa ya ɗauki nauyi. Akwai Jigawa FM wanda limamin gwamnati gidan gwamnatin jihar Jigawa ya ɗauki nauyi. Ga hadda limamai duka suna aikin Allah baya ga limancin da suke yi. Akwai Queen FM Zaria wanda Al-Hawariyuna Foundation su suka ɗauki nauyi. Akwai Vision ta Katsina wanda Alhaji Abdullahi Abubakar Darma shi ya ɗauki nauyi. Akwai Jewel FM Gombe wanda wani bawan Allah ya ɗauki nauyi. Akwai Garkuwa FM Sokoto wanda shi ma wani bawan Allah ne ya ɗauki nauyi. akwai fulaka ayola wanda iya ambas foundation su suka dauki nauyi, akwai ansar fm mai duguri wanda engineer malam kele mk ya dauki nauyi, haka nan ya kuma daukan wani nauyin har ila yau a brtv mai duguri engineer malam kele shi ya dauki wannan nauyi, haka nan akwai nbs kefi wanda honorable gaza jonathan ya dauki nauyi, na jin dan majalisa ne ko dan majalisa ne na tarayya gaza jonathan shi ya dauki nauyi, akwai rahama fm abuja wanda general abdullahi sarki muhtar ritaya shi ya dauki nauyi, akwai kuma amfani maradi wanda alhaji abubakar kantin ko kantin sauki shi ya dauki nauyi, sannan akwai al'umma na niyame wanda alhaji bashir shitu isa ya dauki nauyi, akwai amfm maradi wanda shi ma alhaji malam abdulkadir sa'idu ya dauki nauyi, akwai alheri fm maradi wanda gidan rediyon su suka dauki nauyi, akwai nagarta maradi wanda alhaji mustafa rinko shi ya dauki nauyi, akwai kuma alhuda fm zandar wanda shi ma wannan gidan rediyo ya dauki nauyi, anan albarka fm na manta ban faɗa ba, albarka fm ta nan Bauchi kwamitin tafsiri su suka dauki nauyi, haka nan kuma akwai muhasa fm wanda take Kano wanda alhaji sani kalamu wahid wani babban almajiri na shine ya dauki nauyi, sauraka muna musu addu'a duka waɗannan Allah subhanahu wataala ya sa musu a mizani, ubangiji subhanahu wataala ya ba su ladan adadin waɗanda za su ji waɗannan karatuttuka su yi aiki da su har zuwa tashin alkiyama, Allah subhanahu wataala ya yauƙaƙa musu dukiyarsu, ya sanya albarka a dukiyarsu, ya sanya albarka a rayuwarsu, ya sanya albarka a zuriyarsu, Allah subhanahu wataala ya wuce musu gaba cikin lamurransu, abin da ya fi ƙarfinsu Allah subhanahu wataala ya iya musu, duka waɗanda suka taimaka wajen yada wannan karatu musamman waɗannan masu kyamarori da waɗannan masu wayoyi waɗanda suka ɗauka suka sanya a cikin kafofin watsa labarai na zamani social media platforms da muke gani ta Facebook da Twitter da WhatsApp da Instagram da waye kuma da sauransu duk da suka yada waɗannan karatuttuka, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi, jama'ar Rahman ta suke ɗaukar karatu koyaushe a nan da Sunna TV da sauran waɗanda suke taimaka musu, Allah ya ba su lada da ya sa musu a mizani, baƙinmu da suka zo daga ko'ina domin halartar wannan taro, ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓi wannan tattaki nasu ya sa musu a mizani, Allah subhanahu wa ta'ala da suka zo lafiya ya maida su gida lafiya, suna masu cin ganima, suna masu abinci, muna godiya ga ƴan uwa duka da suka halarci wannan wuri da waɗanda suka yi mana addu'a da wanda suka nemi addu'a wajenmu, muna musu addu'a da fatan alkhairi, ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya sake haɗa mu a wasu shekaru masu zuwa a irin wannan wuri cikin wannan aiki na alkhairi, da wannan ne nake cewa wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kai ne kwanan fara da gari tarbe shi shugaban kwamitin tafsiri wannan masallaci wanda wani musulmi ga kansa a sakarar masau alaƙi a matiliyar inda zai zo ya mana bayani a cikin jawabi na jagoranci da ya yi a bawa yau samari kunga
a yi haƙuri mu gama, da Allah ya yi haƙuri mu kammala sai a tashi,
bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أتى بالكرامة والإحسان والإكرام، والصلاة
Abinda nake so in jawo hankalin mu a wannan tafsiri na bana shine wato mu yi amfani a kowane lokaci mu rinka lura da abubuwan da malama yake karantar da mu. Muna godiya ga Allah wanda muka zo a wannan zamani da Allah ya bamu malaman sunna ba a nan Najeriya ba, a duniya baki daya, wanda suna matukan kokari wajen fahimtar da mu addini bisa ka'ida da aqida. To wannan aqida shine babban abin farin cikin mu, kuma kullum ba sa kakkautawa wajen gaya mana abin da zai amfane mu. Mu abin da ya saura a gare mu shine mu yi sauraro na fahimta, don sai ka yi sauraro na fahimta za ka amfana da abin da malam yake gaya mana, da kuma sauran malaman mu na sunna wanda suna nan Birjik, daga nan Bauchi da Najeriya baki daya. Nau'i kaman hudu ne muke sauraron wannan karatu. Akwai masu sauraro, akwai dalibai, akwai daliban ilimi, akwai malamai, wanda dukkansu suna nan kuma muna amfana. Kuma salon karatun malam shine duka wannan nau'i za su amfana. Shi yasa za ku ga ya zauna yana bayani a aya daya wani lokaci ranan guda haka za mu kare ta. Wani lokaci za mu kwana biyu akan wata aya. Akwai kuma ayan da ta ja hankali na kamar suratul Hajj da muka yi dinnan aya ta 41. Wato in ka dubi tafsirin malam wanda ya bashi suna fayyataccen bayani na ma'anoni da shiriyar Alkur'ani, shafi na 266 zuwa da 69, to jalladi na 4, to zaka ƙara gamsuwa da kwana wajen uku da muka yi yana bayanin wannan aya. Ba sai na tsaya na yi bayani ba, ni dai na ba ku reference in kuna so ku duba tafsirin sa na Hausa, wanda shine na farko da muka samu na Hausa, kuma yana taimaka mana matuka. To da sauran malaman mu na sunna wanda muna ganin su a Sunna TV, Dr. Ibrahim Disina, Allah ya maka albarka, Allah ya wa Sunna TV albarka. Muna karuwa ba na wasa ba. Ni dai kaina na san kowane lokaci in nake da time a gida ba abinda nake kallo sai Sunna TV. Akwai malaman mu na nan wanda suna fitowa suna bayani, akwai malaman mu na wasu wurare, akwai malamin da yake bani shawara akan Alkur'ani shine Muhammad Sadis Zaria Jamilus Jamilus Sadis. Wato in kana sauraron sa gaskiya zaka tsinci wani abu. Akwai lokacin da yayi wani bayanin alam ya alam bi anna Allah yara, wato duk mai wani aikin barna da sauransu in ya sa wannan aya a ransa, to in mai imani ne yana masa birki. To na saurare shi kuma yayi bayanin da abin Basir da yara da abubuwa uku na wanda Allah yake kallon mutane da sauransu. To irin su in kana sauraron su gaskiya zaka samu amfani. Mallam Allah ya saka muku da muna matukan godiya, kamar yadda kuka saba fahimtar da mu, Allah ya sa mu saba aljanna Firdaus ya zauna makabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mai kame yadda ka zo nan lafiya, na fata Allah mai da kai lafiya da sauran baki da suka zo da sassa da dama kamar yadda mallam ya gabatar da su a nan, kowa Allah ya mai da shi gida lafiya. Na fata sauran mutane kuma da suke nan da sauransu, Allah ya mai da kowa gida lafiya, ya ba mu ladan watan Ramadan da dukkan alhuyarori da ke ciki, Allah ya taimake mu. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa
rahmatullahi. Alhaji Ahmad Ilyasu sardallahu miso, Allah ya saka maka da alheri. Da Alhaji Ahmad Ilyasu sardallahu miso, da Marigayi Tukur Ahmad, da Alhaji Labo Abdul Qadir, da Alhaji Siraju Jibril, duk wanda ya san masallacin Gwallaga ya san su a matsayin mawadata ƴan boko isassu a gari, waɗanda tuntuni an san su da san sunna tun gabanin giman sannan ya fara baki wajen shekara 30 ina tunawa kullum muka zo muna kallon suna faki motar su kuma muna fakin din kekunan mu muna zuwa muna cin ragada da su muna gani su yi sallah kuma da kyakkyawar rigar su muna fatan yanda Allah madaukakin sarki ya sa ku kai taya musulunci hidima tunda Allah ya kashe ku a haka Allah ya karba mana aikin mu baki daya baba mu shekara 40 a malami 30 ne da zuwa na garin na lokacin da zuci rani ya da mala Allah ya kala maka lafiya baban kowa ne ko kana ganin su zaka ji dadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba sani hadisin ko inganta mala mafi alheri mu'min wanda aka ganshi ake tunabi ake tuna Allah gafarta malam a matsayinka na shugaba zamu so kai mana jawabi na godiya saboda naga lokaci na neman ya kubce an yi kusan shan ruwa akwai kuma jawabin mai girma gwamna
Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum ya jama'atul muslimin bayan yabo da salati ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a madadin wannan masallaci da madadin wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna Bauchi local government da sauran al'umman Bauchi musulmai muna gabatar da godiyar mu ga Allah madaukakin sarki da ya bamu rai da lafiya ya bamu hali muka zo aka fara karatun nan da mu yau kuma gashi za a rufe da mu bai kai yau kwana 27 muna ta maraba da malam muna murna da shi sai gashi yau kuma an zo an kare gobe muna sa ran barnan gobe don haka muna godiya wa Allah kwarai da gaskiya wannan ni'ima na biyu shine shi malam kansa da kuma mai jan masa baki muna musu godiya da kuma addu'a Allah ya saka musu da alkhairi saboda lokaci ya tafi kuma malam yayi addu'a yayi bayani duk abin da zamu faɗa malam ya faɗa in ba don an ce mu ce wani abu ba ba zamu ce ba don an gama komai sai ku baki da kuka zo muna muku addu'an alkhairi Allah ya meshe ku gida lafiya sai yan sanarwa guda biyu na daya a karkashin malam mun zo mun nemi taimako don mu karasa aikin interlocking nan masallacin da wani cikon kasa anan malam yayi bayani kuma alhamdulillah mun ci nasara mun samu taimakon yanzu haka mun kafa committee mutum biyar suna ci gaba da aikin insha Allah kafin sallah ko bayan sallah kadan zamu kammala wannan aiki kuma zamu yi hoton sa insha Allah zamu tura wa malam muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi na biyu shine kaman roko ne ko ya ne wato ni wani abu ne na gani ko na ji wanda ga tunda ku ga kunan malamai za ku yi mana bayani hukumar kidaya ta kasa ta kawo maganan inda za a cike lokacin da za a yi wurin kirista aka sa kirista kawai wurin musulmi aka sa dari ku da kungiyoyi to to shine mu muke neman inda ni inda yanda na fahimta kafin a aiwatar mu an bayyana mana mu ma musulmi kawai ba wani tijaniya kadiriya ce izala wane ne wane su in dari ku ne kirsoci sun fi mu yawan dari ku amma aka bar musu gida daya kirsa shi kawai kowa ya kirsa amma mu an ce izala sai na daban dari ka sai na daban to kara bayani
to ga wanda malam Allah shi kara maka kishin musulunci daga wanda kishin al'umma gafata malam ne mana cikin committee da aka saka su bincike akan wannan abun kuma mun ji har hukumar kidaya sun tabbatar cewa ƙarya ne ba wani abu ba kamancin haka hatta samfurin abin da za a tambaye mutane akwai ba ma a tambayar ka addini ko kabila a ciki saboda haka wani zance ne kawai irin na social media shine abin da ake cewa da Allah a ringa daina yadawa kun ga gaba ɗaya za ku raza na mana baba ya so ya san cewa akwai abin akwai wani abu a ciki ga fata malam a kwanta da hankali babu wani abu makamancin haka ce Allah zaka yi
a ƙarshe muna godiya kwarai da gaske tare da addu'an Allah madaukakin sarki ya maida malam gida lafiya tare da iyalansa tare da ku wanda kuka taho daga wurare daban-daban Allah ya saka muku da alkhairi Allah shi ba mu lafiya da zaman lafiya kuma muna ƙara godiya mu ƴan Najeriya irin matsaloli da muka shiga na su canci ne na su zabe ne Allah da hakikon sa duk mun tsallake cikin ikon Allah don haka ci gaba da addu'o'i kamar yadda aka saba subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
ya kamata ce shugaban jama'a za ta bidiya ya kamata sunna zai jawabi amma yanzu abin da ya rike mana tsakanin mu da shan ruwa mintoci ne ƴan kada kuma ga mai martaba sarki bisa wakilcin galadiman gari sannan kuma ga honorable Umar Babaye Kesa commissioner addinai kuma wanda yake wakiltar mai girma gwamnatin jihar Bauchi Senator Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi ko Bala Abdulkadir Kauran Bauchi an yanke shawara cewa bari mu bashi yayi jawabi sai kuma mu ba mu shugabannin mu hakuri da cewa mun san dai duka jawabin shugabanni ɗaya ne kuma muna fatan Allah subhanahu wataala gaba daya ya amsa masa musu ayyukan su da namu baki daya wakilin mai martaba mai girma gwamna honorable Babaye Kesa falstafaddal mashkuran ma'ajuran
thank you a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim okay a dauke mun dukkan matakin gaisuwa saboda lokaci wasu girma mai girma shek malamin babban malamin da ya fara da shi shugaban izala na jaha da na lokal gaman yan gwamnatin masarauta da wannan tafsir sauran al'ummar da su mai suke da jama'a assalamu alaikum muna godiya ga Allah da kuke sarki da ya nuna wa wannan rana ta ƙara wannan malamin wannan wata biyu har ma wata rubuta kamar yau aka fara ana za a fara na kwana da shi hannuwa kuma na yi mani dukkan mu ba su mana yanzu kwana so ya tafi to ba na dazi to amma shi lokaci waya ta yi idan waje ya zo ba da kariya so da haka mana muna godiya kwarai da gaske kai dan bauchi ne kana gaba da kai amma kai dan bauchi ne so da haka muna murna muna alfahari da kai irin gudun hawa da ke bawa ko cikar kamar yadda aka faɗa muku ina wakiltar mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata bala binkazi muhammad kwaro Bauchi daga mafitau da yana najeriya Bauchi yana Bauchi da yalanci to amma ya tafi mara ya yi zo Bauchi ba shi ne ya bani izinin na zo na wakilce shi a wannan rubin tafsiri malam da girma gamma yana magana suna akwai na godiya kuma a madadin shi kansa da jihar Bauchi ana muka murna na samu a wanda ka samu kuma da kiba fara ma mafi hakuri malam muna rabar da kai to ka samu masa rabar da kai mun san da cewa ba shi award to darajar sa da kimarsa ta kai wani level saboda haka malam muna da murna da gwamnati sannan kuma muna tabbatar da malam cewa gwamnati tana sanar da kai cewa wannan kungiya ta wannan daure da ake tare tana mutunta gwamnati tana ba da shawarwari ga gwamnati tana goyiya gwamnati saboda haka da girma kuma ya ce yana godiya kwarai da gaske bisa ga goyon baya da tallafawa da aka yi lokacin zabe ma da aka shige ya ce Allah saka muku da alheri saboda irin kuma da bayan da bayan da kai kuka ja hankalin mutane suka tafi masa fura Allah saka da alheri to ba ta da ba da lokaci ba malam muna muku ba su alheri kamar da kuka kalle jama'a da Allah ko kisa kuma gida ya ce samu ya da talaci sannan shugaba na jiha barista da shugaba na lokacin gamma da mai baya wakil mai martaba sarkin Bauchi muna muku godiya bisa ga haɗin gayu da kuka bayar wannan abu ya kammala cikin nasara duk kowa ya san cewa yi nasara tunda mana ya faɗa yadda ake yada arwata a duniya ake ci ya fi na ba kuma alhamdulillah an ce Bauchi ta zai da biyu to an ce Kano ta mai kiwa amma dai za mu ga shekara mai zuwa za mu wasu muna nan insha Allah za mu wasu yan dabaru mu ga cewa mun kawo insha Allah
Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Muna godiya komishana dai wannan gari ko dai wani sa Allah ya kare dan wannan level dai ne gudu bilaye ne wannan kuli ba mu ka san tasiri bar sai Allah ya kai shi kan zuwa zaman ne wani su kuma ne da Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wani zaman da ba da Allah ya kai shi ya kai kuma su da Allah ya kai ya ba mu shi ta da ya ba wa mu da ya ba shi da ya ya kuma kai shi da ya abuna su sallar da wannan su kago da su da kama da zuwa kano bana babu abayya da su dama ba da dai suke dan wanda cewa amma da su daga sun bi ga wuya a su yi biyayya muna musu godiya subhanahu wa ta'ala mu yi ka shi da mu ma ina ina ta assalamu alaikum assalamu alaikum.